بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميكا غوديان مو غا الله مدوكاكين سركي ميكوا ميكومي وانديسا تقدرا منا هدوا كنون مسلاتين عثمان بن عفان مسلاتين ليت شهارا دا مسلاتين سلمان واندكي كنون نغرين اوباجنا اوانن يمسي نقوكو ga watan jumada asaniya hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi na da shekara 1444 daidai da 27 ga watan Disamba shekarar bature ta 2022 muna karatu cikin wannan littafi na alwazi fi fiqhi sunnati wal kitab al azim wallafar babban malami Abdul Azim bin Badawi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan shine darasi na 203 cikin wannan littafi Allah ta'ala ya mana jagoranci to kamar yadda aka sani ne muna ta karatu ne gargashin kitabun nikahi mata tarar da malam ke mana bayani dangane da al'amuran da suka shafi aure jiya mun ci gaba da bayani gargashin bayanin da malam ya dauko mana akan wanda ya tare da matarsa sai ya tashi yin walima wasu abubuwa ne ya kamata ya kiyaye cikin hidiman walimar tashi mun karkar wannan bayani har ma mun shiga bayani dangane da wa yustahabbu liman hadara da'wata amran cewa mustahabbi ne ga wanda ya halarci wato irin wannan walima wanda aka gayyace shi to akwai wasu abubuwa guda biyu wadanda suke mustahabbai ne akan shi yayi ma wanda ya gayyace shi malam ya mana bayani na farko shine yayi musu addu'a yayi ma ango addu'a da shi da ainihin amaryarsa da kuma wato iyalin shi gaba daya mun ji bayani dangane da wannan malam ya kawo mana addu'o'i ingantattu waɗanda suka tabbata wato ake so ko dai kai da ɗaya daga cikin su ko kuma ka samu wata addu'a ka yi mishi to har mun fara karatu dangane da al'amuru tsani wato abu na biyu da ake so mutum ya yi idan ya halarci irin wannan walima malam ya mana bayani dangane da cewa ana so ka yi addu'a lahu wa li zawjihi bil khair wal baraka ko ka hada su wato da shi da matar tashi kai musu addu'a na alkhairi da kuma na sanya albarka da neman albarka malam yace wannan addu'a kana iya yi kamar addu'ar da ta gabata wajen bayani dangane da at-tahniatu bin nikahi wato lokacin da ka tashi taya wani murna na ainihin taruwa ta aure can manzon Allah ya bamu addu'a can barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khairin ko kuma dai ɗaya daga cikin lafuzza waɗanda suka tabbata kamar yadda muka gabatar da bayani insha Allah ta'ala to sai malam ya dauko mana wata matsala karkashin haka yace wa la yajuzu huduru da'wati idza shtamalat ala ma'siyatin bi halakka ba duk da bayanan da muka gabatar a baya cewa wajibi ne ga wanda aka gayyace shi walima dole ne ya amsa dole ne ka halarci wannan walima, sannan dole ne ka ci abincin walimar, sai dai in kana azumi ne. Har ma muka karanta bayani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa idan kana azumi ne kuma ya zama azumin wato na tatawu'i ne, to nan kana da zabi, kaga daman ka ci abincin, kaga daman kuma ka baiwa wanda ya gayyace ka hakuri, in ya so sai ka sanya albarka kai mishi addu'a, shikenan sai ka tafi ba tare da ka karya azumin ka ballantana ka ci abincin ba. To to sai ce wato duk da waɗannan bayanai da muka yi anan malam yace wala yajuzu tuburu da'wa, bai halatta ka halarci wato irin wannan gayyata ba, idan shamalat ala ma'siyatin, muddin abinda aka tanada za a gabatar a wurin ya kunshi saban Allah. Duk da waɗannan bayanai masu ƙarfi wanda manzon Allah ya nuna wajibcin ka halatta, to idan ya zama akwai abinda za a yi na saba ma Allah a wajen taron, malum yake to bai halatta ka halarci wurin ba, illa an ya kufi da inkara, sai dai in za ka daina nufin ka hana yin wannan sabo da za a yi na Allah madaukakin sarki, in za ka iya zuwa ka hana ya zama kwata-kwata ba a yi ba, to malum yake ya halatta ka je wa muhawalata izalataha, sai dai in ka tafi da niyyan ka yi kokarin kawar da wannan wato sabo ne da za a yi ma Allah madaukakin sarki. Kuma kamar yadda ne bayani, ba wai maganar ka zai kai inkari ba ne, idan an ƙi shikenan kuma sai ka zauna ka ce kai dai ka riga ka fita haƙƙinsu, a'a, ana maganar in za ka iya zuwa ka hana kuma a hannu ko da da ƙarfi ne, ko mun gane, to ya halatta sai ka je, idan ka je sai kai ƙoƙarin hanawa sai aka ƙi hannuwa, to bai halatta maka ka tsaya a wurin ba. Dala ko mun gane, bai halatta ka ci gaba da tsayawa a wurin ba, ka yi iya bakin ƙoƙarinka, ƙila har abin ya kai ga rigima, ya koma ya zama faɗa, an koma an taru maka, to shikenan sai ka dawo cikin sai ka tafi, ka sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora maka. Amma ba za ka ce to shikenan tunda an fi ƙarfinka, to shikenan tunda dai wajibi ne a halatta, to shikenan ku yi abinku, amma ni ba ruwana, kuma sai ka tsaya a yi da taimaka. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar, eh, ka bar wurin ba ka da ni, Allah ya sa mu dace. Malami ce fa in uzilat, idan ka je kai kokarin hanawa sai ka samu ka kawar da wannan barna, to shikenan sai ka tsaya. Wa illa, idan kuma kai iya bakin ƙoƙarinka sai zama ba a hannu dangane da wannan barna ba, wajibar ruzu'u, wajibi ne ka bar wurin. Kun ga bayanin ko? Yawwa, malam yace wa fihi ahadi, dangane da wannan bayani akwai hadisai waɗanda suka zo da wannan bayani, minha, malam yace daga cikin waɗannan hadisai, an aliyin qala صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فرأى في البيت تساويرا فرجع، فقلت يا رسول الله ما أرزعك بأبي أنت وأمي؟ قال إن في البيت سترا فيه تساوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. ما لم يسي أنت أمونا الرواية دد علي دم أبي طالب يدى الله يقار تبتا أبريش، قال سيدنا علي يسي صنعت طعاما وترانا سينشي أبنتي، فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سينجي ثمن ذن الله irada amincin Allah su kara tabbata gare shi zo domin cin wannan abinci. Faza, sai manzon Allah ya amsa kira, sai manzon Allah ya zo, fara'a fil bayti tasawir, da manzon Allah ya zo zai shiga gidan sayyidina Ali,
sai ya ga hotuna a sagalgali ko a manne an manna a bango ko kuma dai sun bayyana faraja sai manzo Allah ya zada bayan kishiga ko mun gane fa qultu sayyidina Ali ya ce sai na ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma arda'aka me yasa ka zada baya bi abi anta wa ummi ina bada fansan uwata da ubana menene yasa ka zada baya ne mana bayanin wannan a jumla a can karatukan mu na can baya ba zan iya tuna kowane karatu ba ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sukan ambaci wannan kalma ko wannan jumla suna nufin cewa ya ma'aikin Allah ko da al'amarin zai kai ga in rasa uwata da ubana ne domin kare ka ko faranta maka to zan ba da su domin faranta maka saboda tsabar nuna wato miƙa wuya na kai tsaye na gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai ya faɗa mishi wannan kalma ma'ana wani laifi ne ko me ka gani a gidana ya ma'aikin Allah ka ci shiga gidana ballanta na ma ka zauna ka sabuntun da na shirya qala sai manzon Allah ya ce inna fil baiti fitran ai a gidan akwai wani labune fihi tasawir a cikin labunan akwai hotuna wa innal mala'ika su ko mala'ikun Allah la tadkhulu baitan fihi tasawir ba sa shiga duk gidan da ke da hoto dan haka na juya ni kam ina tafiya ne tare da tawagan mala'iku dan haka duk abin da yake sanadiyyar shi mala'iku ba za su je wurin ba to ni ma ba zan je wurin ba wannan shine dalilin da yasa na juya kun ji wannan bayani dan haka dama magana dangane da hoto mun shayin shi anan ai amma tun daga gaba ya zo to za mu dan bude bayani dangane da shi saboda kowa ya kasance wato cikin fada kuwa cikin sani in kaga za ka gyara ka daina ka gyara in kuma baka gyara ba to ka sani hujja ta riga ta tsaye a kanka ranar tashi alkiyama Allah zai kama ka da laifin yawa dan haka daukan hoto haramun ne a musulunci haramun haramun da ka san haramun haramun ne a musulunci sana'ar daukan hoto haramun ne ga musulmi a musulunci da haka in kana da irin wannan sana'a kana sana'a daukan hoto to ina baka shawarar cikin gaggawa ka canza sana'a in baka ba za ka kare a cikin azabar Allah madaukakin sarki za ka zo ka ji hadisai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka daukan hoto na babu gaira babu dalili haka kawai ka je ka dauki hoto wai kawai ka je ka aje a gidanka ko ka baiwa budurwarka ta rinka gani tana burmushi tana roƙo Allah masoyina kawai to wannan haramun ne a musulunci ko mun gane ka ji duk gidan da ke da hoto musamman a makali ko a manne to mala'ikun rahama mala'iku ba sa shiga wannan gidan dan haka idan ɗakin ka akwai hoto akai rashin sa'a mutuwa ta zo gare ka a cikin wannan ɗakin to ka sani mala'ikun wato mala'ikan ɗaukar rai zai shiga amma mala'ikun rahama ba za su shiga ba kun ji hadari na farko ko malakul maut zai shiga domin aikin shi ne sai ya ɗauko ranka lokacin ka yayi amma ka sani tawagar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari za su zo wajen mumini yayin ɗaukar ran shi suna lallashin shi suna haƙurtar da shi har ya zama an zara ran ba tare da ya sami wato ɗatin zara ran da yawa ba to kai ba za su zo wurin ka ba saboda me saboda ka maƙala hoto a cikin ɗakin ko ka maƙala hoto a cikin gidanka da Allah ko mun gane wannan dan haka manzon Allah ya ce wannan shine dalilin da yasa na juya wa innal mala'ika su ko tawagar mala'iku la tadkhulu baitan fihi tasawir ba sa shiga duk gidan da ke da hoto a cikin gidan da Allah ko mun gane to kaji wannan hadisi kamar yadda muke za mu ƙara bayani insha Allah wa ala zalika dara amalu salaf salih radiyallahu anhum malami ta abisa wannan fahimta akan shi ne salaf salih gaba ɗayan su suka gudanar da rayuwarsu idan an ce salaf salih sune tawagan da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sune tawagar wato sahabban annabi sannan waɗanda suka bi bayan su sune tabi'ai sannan waɗanda suka bi bayan su sune atba'u tabi'ina waɗannan tsabakokin guda uku su ake kira salafus salih duk waɗanda suka biyo bayan su to ba sa shiga cikin tawagan salafus salih ana kididdiga su daga cikin al-khalaf waɗanda suka zo daga baya ko kace ƴan baya har zuwa kuma tashin kiyama dan haka duk inda zaka dauko addinin ka ya zama bai fita daga cikin waɗannan tsabakokin guda uku ba idan bai fita daga ciki ba to ana fara insha Allah ta'ala kai addini da gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki yake so da gurgurdan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan kuma da sa hannun manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da ya gaya mana da cewa khairul quruni qarni yace mafi alkhairin qarni ko zamani a cikin ku ku tawagata al'ummata shine qarnin da na rayu a cikin su sune sahabban annabi yace thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda za su biyo bayan su thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda za su bi bayan su ma dan haka waɗannan su ne al-qurunul mufaddala su ake kira as-salafus salih malin yace to a bisa wannan turba da wannan fahimta akan shi ne salafus salih suka gudanar da rayuwarsu ƙarni shi ne shekara dubu har shekara ɗari afwan shekara ɗari shi ne ƙarni ɗaya shekara ɗari idan aka samu shekara ɗari to zai wuya ka sami wanda misali a ce an haife ka yau to zai wuya a ce ka shekara ɗari waɗanda aka haife ka suke da rai ba su gama ƙarewa ba a duniya zai yi wahalar rai ko mun gane to da haka ake lissafa ƙarni yawwa ka kama ka ce ƙarni ɗari biyu kenan bayan rasuwar manzon Allah tunda ashi ya rayu a cikin ƙarni na farko ko to ƙarni na biyu yana farawa da shekara ɗari bayan su sai kuma shekara ɗari na bayan su ainihin tabi'aidan Allah ya sa mu dace to malam ya ce ga ɗaya daga cikin wato asarai waɗanda za su nuna maka haka an ibn mas'ud uqbah ibn amr ان رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال افي البيت سوره قال نعم فابى ان يدخل حتى كسر السوره ثم دخل كاجي مالن يتي ان سامو wannan asari daga abi mas'ud uqbah ibn amr yati ان رجلا صنع له طعاما wani mutum ne ya shirya ma abi mas'ud uqbah ibn amr ya shirya mushi abinci fa da'a sai ya kira shi ya gayyace shi fa qala da yazo zai shiga gidan sai ya ce da wannan mutum a fil baiti suratun shin a cikin gidan nan naka ko cikin ɗakin nan naka akwai hoto qala na'am sai ya ce akwai fa aba an yadkhula yace to ba zan shiga ba haka nan kuma bai shiga ba hatta kasara surata har sai da kake ce ta wannan hoton thumma dakhala sannan ya shiga kun ji wannan wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace wada ibn umara aba ayyuba abu ayyub ya gayyaci ibn umar abdullah ibn umar fara'at al bayt sitran ala al bidar fa qala ibn umar ghalabana alayhi an nisa fa qala man kuntu afsha alayhi falam akun afsha alayka fa wallahi la at'amu lakum ta'aman farada.
Sunan kuma kaga ba ma hutu bane.
Eh wato Imam Bukhari ya ambaci wannan asali yace Abu Ayyub ne al-Ansari sai gayyaci Abdullah dan Umar gidan shi fara'at al-bayt sitran 'ala al-bidan da yaje gidan sai ga an lullaba wani bango kawai da kaman ka ce labule bango ne ba wando ba kofa kawai an lullube mishi an lullube shi da labule fa qala ibn umara sai Abdullah dan Umar yace galabana 'alayhi an-nisa o mutumin namu dai mata sun riga sun yi galaba a kan shi eh ya zama na mata dai yake musu wa'azi saboda shi ma sahabban annabi ne yayi yana da masaniya annabi ya haramta rufe bango haka kawai babu window babu kofa kawai ka zo ka sa labule kawai ka rufe bango haka kawai saboda barnan kudi ko mun gane wannan haramun ne shi ma a musulunci ko mun fahimta fa qala sai Abdullah dan Umar yace man kuntu akhsha alayhi falam akun akhsha alayka idan har ban bude baki ne maka wa'azi akan wannan abun ba to abin da nake tsoron ya same ni ba na tsoron irin wannan abun ma zai same ka kai da kai abun ko mun gane domin wanda ya sani ya shiru bai inkari ba kaga Allah zai kama shi da laifi na farko ya zo ya zauna a inda aka saba ma Allah da manzonsa sannan na biyu ya sani bai sanar da wanda ya yi laifin ba ko mun gane shi ne sai abin da nake tsoron zai iya samuna in ban maka wa'azi akan wannan ba to ba na tunanin ma irin wannan abin zai iya samu ka kai da kai laifin yace fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah la at'amu lakum ta'aman ba zan ci wannan abincin naku ba kuma har abada in dai baku tsara wannan abin ba zan taba cin abincin gidanku ba faraza a juya ko mun gane to kamar yadda na ce musamman dangane da hoton nan na dade ina bayani dangane da haramcin haka to amma a yau zan dan yi kokari wato in kawo wasu hadisai kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya nuna haramcin haka kai tsaye sannan kuma babu mamaki idan lokaci ya ba mu ko yau ko zuwa karatun mu na gaba in Allah ya so kuma mun samu karatu gobe to babu mamaki har gobe za mu zo mu ainihin ƙara bayani a kan haka ga shi kai tsaye a cikin littafin adabul zufar fi sunnati al-mutahhara na al-imam al-albani shafin shi na 161 tun daga wannan shafin malam ya fara koro waɗannan bayanai bayan da malam ya kawo mana kusan irin abin da malam ya kawo a nan cewa bai halatta ka halarci wato wata gayyata wacce a ƙarƙashin gayyatar akwai saba ma Allah madaukakin sarki a cikinta ba bayan da ya kawo wannan sai ce al-awwal abu na farko da in ka gani ake son ka kaurace ma irin wannan wuri sai ce an ali gir qala riwayar da sayyidina ali yace صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فرآت البيت تساوير فرجع قال فقلت يا رسول الله ما أرجعت بأبي أنت وأمي قال إن في البيت سترا فيه تساوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تساوير ونشيني رواية لما تسرن ساعة كل ساعة من الكيكة لكيكة هو؟ mun kuma yi bayani dangane da shi dan haka asani malam yace hadisi na biyu an aishata anna ashtarat namrukatan fiha tafawir falamma ra'aha rasulullah sallallahu falamma ra'aha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama 'ala al-bani falam yadkhul fa'arafat في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله atubu ila Allah wa ila rasuli madha aznabtu fa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ma ba'du hadhihi an-namriqa fa qultu ishtaraytuha laka litaq'uda 'alayha wa tawassada wa tawassadaha fa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama in ashaba hadhihi as-suwar wa fi riwayatin إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه مثل هذه الصور لا تدخل الملائكة قالت فما دخل حتى أخرجتها وهذا هو الحديث ما لم يقل أمنا عائشة أنها اشترت namruqatun sai ta siyo namriqa abinda balarabe ke kira namriqa shine ina irin abinda ake dan kishin gida kan shi din nan me ake kiran shi ne kin tun ake ce mishi ne ko menene kun gane shi ha barwu a kullu daban namriqa daban dindin ko wani tintin dai ko wani abu ne adidu a ba adidu daban wannan abin da zaka ganshi cycle ne haka mai da'ira mafi yawanci akan dinka shi da fata eh mafi yawanci kafin na ba ganin shi gidan sarakuna ko gidan manyan masu shi wannan ko dan kishin gida ko ake a cikin shi a dan huta na'am tintin ko yawa tintin adidu kaman ni ne adidu kaman daban ne ma adidu na saga ne kaman kaya ake zubawa ko to shikenan an dai gane shi ko wannan abun mai da'ira wanda ake dan kishin gida a jikin shi haka a saurara ko saurara ba dai an gane ba to ku je ku hawo ku koma ne za ku ba shi ku ba shi yawa to ai sai ka gaya mana tunda kai ne babuwarin Allah ya samu dai to irin wannan wato wasu sukan fassara namriqa da kulu gaskiya abin da balarabe yake cewa kulu shine wisada wisada kun shine kulu namriqa kuma shine irin wannan abin da muka nuna sa to irin wannan abin ta siyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta siyo ma angwanta wai ta burge shi ko mun gane kun je da ake yi ku mata kullun kokari ake yi a burge mu saboda ka samu shiga a wurin shi kware da gaske in kin ga wani dan abu da zai dan bada ma'ana hakan nan sai ki siyo mijin ki sai ki bashi ka san wata fa sha shekara 10 15 20 da mijinta amma ba ta taba mishi dinki ba ba ta taba siya mishi hula ba ballan sana ta kalbi to ba haka ake yi ba sai ki adashi na musamman wata rana kawai sai ki gungume shi da wata shadda mai dan karin tsada makamana ina gaya miki a matan mu ma tana yi matan mu ma tana yi ina gaya maka matan mu ma tana yi in baka samu me yin baje kai sai baka amma ni kam zan ce da matan mu akwai masu a shikenan kawai sai aka cewa ba su akwai masu suna yi kawai dai in kai ba a maka kawai su matarka ta gyara eh matarka ta gyara kawai kware da sai ka gungube shi ki duba wani abu da kike so a da yake so sai kawai wata rana kawai take siyan mishi kawai mijin ki yana matakar san agogo sai ki nemi agogo mai tsada sai ki siya mishi kawai Allah gafarta ni gida na am wallahi na yi maka wata baraba ta musamman sai ki baki to za ki samu shiga a wurin ko mun gane to shi ne sai wa manzon Allah sai ta so mishi irin wannan abu fiha tafawirun sai dai inda ka samu matsala akwai hotuna a jikin abu ko mun gane kuma abin da zai baka mamaki hoton fa ba ma na mutum bane za mu ji karin bayani a nan gaba hoton ba na mutum bane hoton doki ne dokin ma mai fiffike ko mun gane shi ne a jikin abu ko da ke wancan ina ganin kamar na labule ne shi ke da wannan hoton to nan dai an ce akwai hoto a jiki فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عندما الله يا أنجي ونن أبن كافن يشيك لا يتنفع يا أنجي ونن أبن كي يا أنجي بوتو أبنيش قام على الباب كما ذا الله يتأي عكم قوفة تاكي فلم يدخل بيكيك شكا لا يتنفع أمنا عائشة فعرفت في وجهه الكراهية في تفهمتي النبي يقول أبن دباياتي فقلت يا رسول الله نتي يا مأسن الله أتوب إلى الله وإلى رسوله إنا من أتوبانا زواج الله دمان ذنكا ماذا أذنبت ونليس لي هو من قاني باوش يتي ما تنى توبا فاتر سمجد انشن يليس ki durku ta gaban mijinki ki ce kin tuba sai ba aza in aka ja aka ja a ce ki bashi haƙuri ki ce sai dai kawai dai Allah zai gafarta mana ita tana ganin in ta ce yi haƙuri wai kaman ta fadi a in kin yi laifi aka tabbatar da kin yi laifi ki ce kin tuba sai ko ba a gano laifin ba ma ki ce kin tuba sannan ki ce laifin da kike yi Allah ya sa mu dace سيدي يا رسول الله إنا منك توبانا زواج الله دمان زنفع والذي نيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم في منزل الله يسير ما بال هذه النمرة والنم سنسلنكم مبع فقلت سنسي اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها يا رسول الله ناسي المكشيني متمم لتقعد عليها saboda in ka bukata ka zauna a kai wata wasada haka kuma ka dan kishingida a jiki haka in ka so fa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya ce in ashabu hadhihi suwar lalle wadanda suke yin irin wadannan hotuna wa fi riwayati a wata riwaya kuma innal ladina ya'maluna hadhihi at-tasawir lalle wadanda suke yin irin wadannan hotuna kaga wadanda suke daukan hoton kenan ba ma wanda yake zuwa a dauke shi ba a wanda yake sana'an daukan hoton ko sana'an zana hoton maza Allah ce yu'azzabuna yawmal qiyama ranan dakin alqiyama za a azabtar da su wa yuqalu lahum bayan an galabaitar da su da azaba sannan sai a ce da su ahyu ma khalaqtum kubura ba abin da kuka halitta ne to kaji bala'in da kake za maka kanka idan kana daukan hoto hura mu abin da ta halitta rai sai manzo Allah ya ci gaba da cewa wa innal bayta alladhi fihi mithlu hadhihi as-suwar sannan duk gidan da ke dauke da irin waɗannan hotuna la tadkhuluhu al-mala'ika mala'iku ba sa shiga wannan gidan ka zo ka zama mutanen gidan ku bala'i ka zo ka kafe musu hoto mutum ya zo mutuwa cikin wannan gidan mala'ikun rahama ba za su shigo wannan gidan ba wallahi sai dai mala'ikun azaba ina gaya maka ba za su shiga gidan ba ko mun gane su hotunan shehunai ba hutu ake kiransu ba kenan har ya kamata kuna irin wannan tambayan ba har ya kamata ba ko ku so kake dai sai an tattace wasu a in dai sunan shuhutu to kawai ya shiga ƙarshen wannan ko mun gane yawa dan haka idan ka je ka kafe a cikin gidan ku billahi allazi mala'ikun rahama ba za su shigo daukar ran kowanne mutum daga cikin gidan ku ba sai dai na azaba ko mun gane dan haka ka shiga kai tayin ka duk malamin da zai zo ya maka wani kwaskwari ma na rantsa da Allah sai kai barin malam da shi a kiyama ina gaya maka shi yasa nace za mu buɗe da bayani saboda har waɗannan shubuhohin Allah da duk sai mun zo mun karanta su ka ji yadda aka bi su aka mutuntuke waɗannan dalilan nasu Allah ya kiyaye to manzon Allah dai yake wato wa innal baita alladhi fihi mithlu hadhihi as-suwar la tadkhuluhu al-mala'ika qalat ummuna aisha tati فما دخل سيتي والله من ذا الله بشي قد ايكي نابا حتى اخرجتها حتى نفتد دولنا عبن ذا قد ايكي سنم من ذا الله يشي قد كو من قاني لكيو تو كاجي فاقوانا انا مغانا متن يزوي سيمكا ai kun hoto mara inuwa ne babu laifi idan ne inuwa ne shine da laifi duk wadannan kokarin tawili ko mun gani za mu zo zaka ji an kama wannan abin da na faɗi karara a cikin karatu kuma zaka ji yadda malam ya yi riddige wadannan dalilan Allah ta'ala ya kiyaye to malam ya dan sauke wata namba ne a kasan ne tunanin kamar akwai bukatan shi ma mun to gare shi ne malam yake a cikin wannan hadisi a wato yana dauke da sakon cewa duk gidan da ya zama akwai hoto a cikin mala'ikun rahama ko kuma mala'iku kwata-kwata ma ba za su shiga gidan ba wa hadhihi al-zumla hiya al-mutabaqa limtina'ihi min al-dukhul to wannan zumla ita ce abinda wato ta dace da hana manzon Allah shiga cikin wannan daki na ummu na Aisha saboda wato idan ya shiga tunda yana tafiya da tawagan mala'ikun Allah idan ya shiga to mala'ikun ba za su bi shi ba su sai dai su tsaya a wuri to ya zaka kawo da abokananka ka shiga wuri su suke shiga kuma abin da yana su shiga wani laifi ne kai kuma sai ka shiga cikin wannan laifin ko mun gane to shi yasa sai manzon Allah ya shiga ba Allah ya kiyaye malam yace Imam Al-Albani yace kul ni kuma sai nace wa zahiru hadha al-hadith مخالف للحديث عائشة الآتي في المسألة يتي وانا حديثي أزاني لذاك غيا سافا دي وانا حديثي نؤمنا عائشة وانا زيزو أو تمت على تسلا تند تقص عنان جبا غامضو غامضو يتي فإن فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعمل السفر الذي فيه السور بعد أن قطع وعمل منه وسالة أتشوان تروايا ذاك ذوك lokacin da yazo yago ummuna Aisha ta rataye labulan da ke dauke da hotuna da manzon Allah ya shiga ummuna Aisha sai ta tsira wannan labulan sai ta cece ta shi sai ta filo da shi ko mun gane sai ta filo da shi to da ta aka filan a cikin dakin kuma sai manzon Allah ya shigo ya cigaba da amfani ma da wannan filan zaka kaman ya saba da wannan ko wannan an ce in dai yana cikin dakin mala'ikun rahama ba za su shiga ba ko mala'iku ba za su shiga manzo Allah kuma bai shiga ba wannan kuma shi abin da ke dauke da hoton kuma gashi an saka shi a cikin dakin kuma manzo Allah ya shiga za ka kaman ya saba ko to za ka zo ka ji bayanin da malam zai maka nan gaba insha Allah ina ga bar wannan ko in mun zo gaban ma yi bayani asali hadisi na uku da manzo Allah ya bayyana mana haramcin hoto qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da rana ta karshe ranar lahira fala yaq'udna ala ma'idatin yudaru alaiha bil khamr kar ya kuskura ya zauna a teburin da aka ajiya ko kuma aka sai ake ajiya a kan wannan tebur ɗin ma'ana nan tun da kamar yadda nake muku malam ya kawo waɗannan hadisan ƙarƙashin irin wannan bayanin da malam ke yi cewa idan aka gayyace ka wajen walima sai ya zama akwai saɓon Allah a wurin karka zauna ko to shi ne nan ya kawo mana wannan hadisi duk inda za ka je ya zama ana mu'amala da jiya to manzo Allah ya ce karka zauna a wannan wurin in dai kai imani da Allah da rana ta ƙarshe ka zauna a tebur ku uku ko ku hudu wannan an kawo mishi giya wannan an kawo mishi giya wannan an kawo mishi giya sai kuma kana kan teburin sai kace a ai ni giya haramun ne insha amma ba ni Coca-Cola ko Fanta ko tea ko makamantan wannan ko Maltina ni shine halal gare ni to har ila yau haramun ne a gare ka zauna a wannan wurin ka sha wannan abin da yake halal ko mun gane da kyau yawa saboda ai in wani ya zo ya wuce zai wuce ya ganka da Allah wani tunani zai maka kai ma mutan giya ne ko ba haka bane billahi allazi tannawro liman wani tannaw wuto liman wani a teburin giya duk ba sha ashe ina ganin liman yana wutowa yana ba mu sallah ashe ba sha giya ne haka ne ko ba haka ba da haka manzo Allah ya ce in dai kai imani da Allah da ranar lahira kar ka zauna ce barkin da ake mu'amala da giya a kan malimi ce wa alama zakarnahu jara alayhi amalu salaf salih radiyallahu anhu wal amsalatu ala zalika kathiratun jiddan malam sai ƙara koro wani bayani kutun kutun wanda malami kawo mana anan yace kaga irin wannan mu'amala da irin wannan karantarwa to akan kane salafus salih suka tafi yace kuma dangane da haka akwai misalai masu yawan gaske amma fa atta tafiru ala ma yahdurni al'ana minha amma zan taƙaitu da abin da ya zo a zuciyata na iya tunowa to zan kawo muku kuma zan taƙaitu akan su insha Allah awwalan malami sai na farko an aslam maula umar أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام سمع له رجل من النصارى فقال لعمر إني أحب أن تدينني وتكرمني أنت وأصحابك وهو رجل من عفان الشام فقال له عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل السور التي فيها تكادي مالي يتي ga wani asari wanda aka samu daga sayyidina Umar daga aslam maula Umar wannan aslam din wani bararran bawa ne na sayyidina Umar yace anna Umar ibn al-Khattab lalle Umar ibn al-Khattab yadda Allah ya kara tabbata gare shi hina qadima sham yayin da ya isa kasar sham lokacin da ya tafi zuwa kasar sham sana'a lahu rajulun min an-nasara wani mutum daga cikin kiristocin ƙasar Sham sai ya shirya mashi walima ko abinci fa qala li Umar sai ce da sayyidina Umar inni uhibbu an tazi'ani wa takrimuni anta wa ashabak ina son ka ziyarce ni ma'ana ka zo inda nake saboda ka karrama ni da kai da sahabbanka ma'ana da kai da abokananka na shirya muku wata ƴar walima ina son ku zo ku ci saboda hakan ya zama wani karamci a gare ni wa huwa rajulun min izami sham mutumin yana daga cikin manyan mutanen ƙasar sham ma kaman ka ce ko dai sarakunan su ko wadanda dai ake ganin suna da girma a ƙasar sham fa qala lahu umar radiyallahu anhu sai sayyidina umar yadda Allah ya kara tabbata gare shi sai ya ce da shi inna la nudkhulu kana'isakum mu musulmi ba ma shiga wuraren ibadan so take nan ko min ajli siwaril lati fiha saboda hutun da kuke mammannawa yana ganin babu hutun da ba sa manna hutu a ciki ko yawa yana ganin kaman ko yana daga cikin tsakan soti ko kuma tsakanin ka'idodin soti sai an manna waɗannan hutunan a cewa hutun annabi Isa hutun Maryam da sauransu ko to yake saboda waɗannan hotuna da kuke mannawa mu tawagar musulmi ba ma shiga cikin tocin ku saboda wannan dala ko mun gane da kyau to ala ayyati halin kun ji waɗannan asarai malam ya taƙaita da wannan asarin kwaya ɗaya kuma ina ganin akan wannan asarin za mu tsaya amma kamar yadda nace idan Allah ya kai mu gobe za mu dora da bayanai akan waɗannan hadisai da kai amma bayanan da zamu tashi akan su gobe shine shubuhin da waɗanda suke kokarin halatta hoto suke kawowa saboda su halatta muku daukan hoto ka zo ka ji irin shubuhin da suke kawowa da kuma irin yadda malam ya bi abin a ilmance ya warware waɗannan shubuhin dala ko mun gane dan haka sanya hoto a masallaci koyin kiristoci ko mun gane da haka ƴan uwanmu waɗanda suke sanya hoto a masallaci ya kamata su ji tsoron Allah ba karantarwar musulunci ba ne waɗannan hotuna gumaka ne da haka ku cire su daga cikin masallaci duk masallacin kuma da yake akwai hoto a ciki bai halatta ka yi sallah a ciki ba ƙwarai da gaske wannan shine hukuncin musulunci gida ma ɗaki ma wanda yake da hoto manzon Allah ya ƙi shiga ballantana masallaci ka shiga masallacin da yake da hoto kuma ka ce Allahu akbar wani mala'ika ne kake tunanin zai zo ya maka rukunin din wannan sallah? Mala'iku ne ba za su shiga ba. Ko mun gane? Dan in dai ka fahimci zahirin waɗannan hadisin abin da suke bayyanawa, duk ɗakin da yake da hutu, masallaci ɗaki ne ko ba ɗaki ba ne? Har ma ana cewa ɗakin Allah ko? To billahi da jikin kuka manna hutu a cikin mala'iku ba za su shiga masallacin ba. Ko mun gane? Dan haka duk masallacin da ka ganshi da hutu a ciki, kar ma ka ce za ka ɓata ma lokaci kai sallah, za ka ɓata ma kanka lokaci kai sallah a cikin masallacin, ka kauce. Ko mun gane da kyau? Dan ba za ka samu rukun na wannan sallar taka ba, saboda mala'iku ba za su shiga ba. Wannan kake iyakar gaskiya, dama ita gaskiya ta ci gare ka, in aka gaya maka za ka ji ba daɗi, to amma in ka haƙura ka anshe ta, to sai ya zama maka alheri. Dala ko mun gane? Ba ina cewa kar kai sallah a masallatan ire-iren waɗannan mutane ba ne. A'a, in ka sami wato irinsu amma ba su sanya hoton a masallaci ba, dan kai sallah a ciki ba zan ce ka yi haramun ba. Ba zan ce ka yi abin da bai dace ba. Ko mun gane? Amma ka ga hoto ƙarara a ciki wai na shehu ko na wani akara makallahu ko gafa tamalan a ciki, wallahi kanka kuskura ke sallah a ciki, haramun ne. Don haka in kana da hoto da kai, kai mishi ƙaton abin nan, ka sa gilas, ka wani alkin tashi, ka gyara shi, ka maka da shi a gidanka, ina ba ka shawarar kar ka kuskura yau ka kwana da shi a cikin gidanka. Ƙwarai da gaske. In kana da wanda ka ɓoye, ka tabbatar da ka fitar da shi, domin in ka makala baka tsira ba, in ka ɓoye baka tsira ba. Saboda kun dai duka akarin da muka karanta a nan cikin adalar zufa, shine waɗanda ke ɗaukar waɗannan hotuna, to za a tallafa musu bayan an azabtar da su a kiyama, za a tallafa musu sai sun hura musu rai. To shi kenan, tunda mannawa ne ko bayyanawa ne, in kai mala'ika ba zai shiga ba, to bari in koyi lokaci bayan lokaci zai rinka ɗaukowa ina duba. Bari mu kammala. Ko mun gane? Sai rinka ɗaukowa yana duba su, ai yana nan dai ko? To za ka gamu da shi ranar tashi a kiyama, ba ka ɓoye ba, to Allah zai adana maka shi sai ranar kiyama sai a ɗauko maka shi. Dala ko mun gane? Dan haka abin da ya fi shi ne ka yi watsi da shi kawai. Idan mun kammala bayanan, za mu zo kuma mu karanta bayanan da suke su ne dalilan da ya sa ka ji shari'ar musulunci ba ta sassauci dangane da hutu ba. Kai da kanka in za ka yi adalci, za ka gane cewa gaskiya bai kamata a rika ɗaukan hutu ba, saboda waɗannan dalilan. Ko mun gane? Don haka idan ka san kana da hutu, shawaran da nake baka, ka je ka ƙona shi don ba shi da wani amfani. Manzon Allah dai bai yarda da shi ba. Ina ganin ko duk amfanin da abu ke baka, idan aka ce maka manzon Allah bai yarda da shi ba, saba ma Allah da manzon shi ne, ina ganin in dai kai mai imani ne, ya kamata ka rabu da wannan abu. Dala ko mun gane? Idan kuma ka ƙi, to ina gaya maka akwai ranar ƙin dillan, ba wuce ya ce ranar da hazar mai gari ta ɓata, ko? Ranan ba za a yi dillanci ba. To dan ka fito dillanci, ko da mai gaskiya ne kai, sai an bincike kayan kaf, saboda ana neman kayan sarki. Ko ba haka ba ne? Dan haka ba shiga teke yi. Za mu zo, wani ya yi bayani da ya ce na kan waya fa, za mu zo za mu yi magana shi ma a kai. Shi yasa nake fi gaya muku cewa za mu yi magana mai faɗi a kai. Insha Allah za mu yi magana a kan wannan. In mun kammala ne ta zuba a taɓo wani ɓangare ba, to sai kai bayani. Don haka idan Allah ta'ala ya kai mu gobe, insha Allah za mu zo, za mu ci gaba da waɗannan bayanai insha Allah ta'ala. Don haka za mu dakata da karatun namu a nan. Idan Allah ya kai mu gobe, sai mu zo mu ci gaba da wannan bayanai. In mun kammala, to sai mu dawo mu ci gaba da waɗannan tsaya cikin littafinmu insha Allah ta'ala. Abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai, ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi, da kuma tara mu cikin ladan gaba daya. Kusafarin da na samu, ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.